This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25 da 16, sai kuma ta internet a voahausa.com da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da far'a da FM Nomad. Da dalol FM muryar Arewa da Niya FM a ƙasar Jamhuriyar Nijar. Masu sauraronmu da wannan maraicen Asabar, assalamu alaikum. Da fatan kun wani lahiya. Ta ku ce Halima Jumrauki gabatar muku da shirye-shiryen wannan lokaci daga nan birnin Washington DC. Da farko ga kanin labaran duniya.
Akalla mutane biyu sun mutu a Mogadishu, babban birnin ƙasar Somalia, sakamakon harin kunar bakin wake. ‘Yan jam’iyyun adawar ƙasar demokuraɗiyyar Congo sun shirya za su haɗu a mako mai zuwa ko za su halarci zaɓen ƙasar da za a yi mai zuwa ko ko a’a. Ministan harkokin cikin gidan ƙasar Saudiya ya faɗi cewa sun zartar da hukuncin kisa kan wasu mutane 47 da ake zarginsu da ta’addanci, ciki har da wani gagarumin malamin ‘yan Shi’a.
To, kamar kowace Asabarwar haka dai, Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar da shirin amsoshin tambayoyinku. To, amma kafin nan muna tare da rahotanni guda uku, ɗaya daga ƙasar Kamaru, ɗaya daga Najeriya, ɗaya kuma daga Jamhuriyar Nijar. Amma duka sai kun gama shan cikakkun labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga kuma cikakkun labaran. Akalla mutane biyu sun mutu a Mogadishu, babban birnin ƙasar Somalia, lokacin da wani ɗan ƙunar baƙin wake ta da kansa dabam a wani fitaccen gidan cin abinci mai cike da 'yan jaridu da jami'an gwamnati. A yau Asabar, wakilin muryar Amurka ya faɗi cewa abin ya faru ne a gidan abincin da ake kira Village Restaurant da yake kusa da fadar shugaban ƙasar Somalia. Maharin ya tada kansa wanda ya yi sanadiyar mutuwarsa da kuma wani mutum ɗaya. Akalla mutane hudu sun jikkata. Yawancin 'yan jaridar da suka bar gidan cin abincin kafin faruwar lamarin sun ce sun ga lokacin da wannan ɗan ƙunar baƙin wake yake ta kice kici na ƙoƙarin tada bam ɗin da ya ƙunsa. Shekaru uku da suka wuce dai an taɓa kai irin wannan hari a wannan gidan cin abinci har sau biyu, ɗaya a watan Satumbar shekarar 2012 inda mutane 15 suka mutu, ɗayan kuma a watan Nuwambar shekarar ta 2012 ɗin inda nan ma mutane hudu suka mutu a tagwayen har-haren da aka kai a ranar. ‘Yan jam’iyyun adawar ƙasar demokuraɗiyyar Congo sun shirya za su haɗu a mako mai zuwa don yanke shawarar ko za su halarta ko kuma tsayawa a zaben shugaban ƙasar da za a yi ko a’a, zaben da aka shirya yinsa a ranar 20 ga watan Maris na shekarar nan da muke ciki. An dai sa zaben ne biyo bayan kuskuremar da aka yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar na cire takaitattun wa’adin mulki sau biyu, ya kuma ba da damar tsayawa na tsawon lokaci a kan karagar mulki, wanda hakan ya ba wa shugaban ƙasar damar sake tsayawa takara duk da kasancewarsa ɗan sama da shekaru 70 da haihuwa. A Oktobar da ya shuɗe ne, masu zaben raba gardama suka zaɓi cire wa’adin mulkin karo biyu da kuma zaben tsawon wa’adin mulkin. To, amma ‘yan jam’iyyun adawar ƙasar sun ce duk da an ce kimanin kaso 72 na masu zaben raba gardamar sun zaɓe haka, to tabbas wannan zaɓe ba a yi shi kan tsarin doka yadda ya kamata ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Ministan harkokin cikin gidan ƙasar Saudi Arabia ya faɗi cewa sun zartar da hukuncin kisa akan mutane 47 da ake zarginsu da ayyukan ta'addanci, ciki har da wani fitaccen malamin Shi'a mai suna Sheikh Nimr al-Nimr. Wannan malamin na cikin waɗanda suka zama sahun gaba a wajen yin zanga-zangar da ta haifar da guguwar sauyi ko kuma canjin yanayi a ƙasashen Larabawa a shekarar 2011. Ana fargabar kashe shi ɗan Shi'ar yana iya haifar da tashin hankali a cikin 'yan Shi'ar ƙasar Saudiya, wanda dama 'yan Shi'ar ƙasar suna zargin ana nuna musu wariya saboda bambancin mazhabarsu. Dan uwan shi al-Nimr ya buga a shafinsa na Twitter cewa kashe malamin ba zai dakatar da su daga neman daidaito a ƙasar ba. Manyan malamai kuma a ƙasashe irin su Lebanon da kuma Iran na 'yan Shi'a sun bayyana cewa wannan kisa da aka yi wa malamin yana iya haifar da baya da ƙura. Ƙungiyar rajin kare ‘yancin bil’adama ta Amnesty ta ce ƙasar Saudiya ta fi kowace ƙasa yanke hukuncin kisa a duniya in ka ɗauke ƙasar Sin da Iran. Jami'an India sun ce 'yan bindiga guda hudu da kuma jami'an tsaro sun mutu guda biyu a fafatawar da aka kwashe yini daya ana yi a tsakanin su a wata barikin sojin sama a jihar Punjabi dake can kasar wadda take kusa da kan iyakar kasar Pakistan. Fafatawar ta Pathankot Air Force Base ta faru ne a sanyin safiyar yau Asabar, sannan ana ta jin harbe-harben bindiga daga barikin yana tashi. Har yanzu dai jami'an India sun ce suna kokarin gano ko suwaye maharan, sai dai jami'an tsaron kasar sun ce suna da yakinin mayakan nan ne da ake wa lakabi da Ja'ish e Muhammad, wanda aka fi sani da sojojin Muhammad a Hausance, wato mayakan nan dake fafutukar neman yancin yankin Kashmir. Ministan cikin gidan India ya faɗa ta talabijin cewa Pakistan makwabtanmu ne, kuma muna kokarin ganin dorewar zaman lafiya tsakaninmu da su, ba ma su ba har da duka su kasashe da suke makwabtaka da mu. Sai dai ya rufe da cewa amma idan 'yan ta'addar suka ci gaba da kai mana hari, to lallai za mu ba su amsar da tafi dacewa da su. A ƙarshe za mu ji cewa 'yan sandan ƙasar Isra'ila sun ce suna neman wani mahari ruwa a Jallo da ya buɗe wuta a ƙofar wata mashaya da ke birnin Tel Aviv, ya kuma kashe mutane biyu ya jikkata mutane uku. Wata kyamarar ɗaukar zirga-zirga a wani shagon da ke kusa da wajen ce ta tona asirin hoton bidiyon wani matashi wanda ya yi kamar mai sayan wani abu amma ya buɗe wuta a mashayar. Matashin ya jingina a wata kurar da kwan kaya da ke nuna kamar zai yi sayayya, daga baya kuma ya zaro bindigarsa yana kururuwa tare da buɗe wuta a wajen, inda ya halaka mutanen, daga baya kuma ya tsire. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya rawaito cewa baban matashin ya gane ɗansa a yayin da gidan talabijin ya nuna hotonsa, ana nuna shi lokacin da yake aikata harbin, inda ya kasa hakura ya je ya faɗa wa hukuma cewa ɗansa ne ya yi wannan harbi.
Usman Ahmad Kabara kenan ya karanto labaran duniya. To bari mu fara daga kasar Kamaru. Wakilinmu da ke can Muhammad Awwal ya aiko da cewa masu ko kuma masu nazari na ci gaba da yin hashin bakin jawabin da shugaban kasar ta Kamaru Paul Biya ma al'ummar kasar albarkacin sabuwar shekarar 2016.
Yan uwana, yan kasar jamhuriyar Kamaru, 2015 mun samu kawunanmu cikin tsaka mai wuya, domin irin yanda tattalin arzikin duniya yake tangal-tangal, da ma yanda muka dukufa wajen yakan 'yan ta'addan Boko Haram domin suna nema wankin hula ya kai mu dare. Amma a halin yanzu mun samu nasara a kansu, kuma zan yi amfani da wannan dama domin in miƙa godiyata ta musamman ga babban kawar kasar jamhuriyar Kamaru, wato kasar Amurka, wajen taimaka mana da ta yi da dakarun tsaronta guda 300 domin su taimaka wa dakarun tsaronmu na kasar jamhuriyar Kamaru wajen ba su labarai na sirri da ma goya musu yaƙi irin na zamani domin yaƙan 'yan ta'addan Boko Haram. Sannan zaratan sojojinmu da 'yan sanda ba za mu gajiya ba wajen jinjina musu, kamar anda suka sadaukar da kawunansu domin ganin cewa an kakkaɓe maharan Boko Haram a ƙasarmu baki ɗaya, su ma ƙasar tarayyar Najeriya da ƙasar Chadi da sauran ƙasashe da suka bayar da nasu gudunmawa. Muna musu godiya ta musamman, haka ma 'yan banga da suke taimakawa dakarun tsaronmu da ma wanda suka kwanta dama sanadiyar Boko Haram. Muna gode musu da ma tausayawa iyalansu da ya karkata wajen matsalar wutar lantarki, kiwo da noma, da sha'anin ilimi, da gyaran birane da karkara da ƙauyuka. Ya ce mun sanya maƙudan kuɗaɗe domin samarwa matasa aikin yi, sannan mun sanya hukumar kwato hakkin gwamnati, wato hukumar da take kama wanda suka yi wa tattalin arzikin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru ta annati kona, da sanya idanunsu sosai domin ganin yanda ake sarrafa kudaden gwamnati. Na tambayi Professor Sha'ibu Yakubu ko ya yake ganin wannan magana da shugaban kasar ta jamhuriyar Kamaru Paul Biya yayi wa 'yan kasarsa za a ci buri kuwa.
Mun jira shugaban kasa ta bangaren wato siyasa, amma shi muka ga shi ya fi daukan shafin yaƙi da Boko Haram.
To ya kake ganin maganar sha'anin a cikin hanci da karbar shawa kasar Kamaru?
Abu ne wanda yake ci gaba a cikin wannan kasa ta mu. Fatanmu wato shi ne a wannan sabon shekara na 2016 komai ya canja.
To ya kake ganin bai magana 'yan gidan yari ba?
Ai, wannan ba maganar shi bane, abu ne wanda ake bincike tukunna.
Muhammad Awwal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Ashe Muhammad Awwal Garba kake? To na gyara, Muhammad Awwal Garba. Yan Najeriya na ci gaba da bayyana shekarar da ta gabata ta 2015 tamkar hanjin jimina, wato akwai na ci akwai na yarwa. A lokaci guda kuma suna bayyana fatan ganin bambanci a wannan sabuwar shekara. Abdul Wahab Muhammad ya tattauna da mutane da dama da farko ga Alƙwara.
Ya gaskiya a shekarar nan da ta wuce kamar shi shugaban ƙasan ina ganin jarumi ne, indai ina ganin za a samu sauƙi. Dama abu ne mutane da yawa ne, al'umma da yawa, kuma irin wannan ƙasa ta ɓaci garuwanta ba yiwuwa lokaci ɗaya. Ana samun bom a garinmu, yanzu ko ba a yi da garuruwa da yawa, da haka mun samu sauƙi a yaryarmu. Dole doka da oda za ta dawo. Ai ba tsaro ba, komai muna addu'a Allah Ubangiji ya kawo zaman lafiya mu, Allah ba mu lafiya. Allah kiyaye mu, Allah shirye mu, shirye zuwarmu.
Assalamu alaikum, Madam Abdullahi Koli, tsohon shugaban kungiyar Kodogo na jihar Bauchi. Mun ga kamun ludayin wannan sabuwar gwamnati, musamman akan abin da ya shafi haƙƙin ma'aikata, daga zuwa jihohi kusan guda 27 suka ya gare biyan albashi, amma zuwa wannan gwamnati ta yi ƙoƙari ta ga cewa lallai a biya albashi. To sannan bayan haka akwai babban, shi ne abin da ake ce masa gratuity, wanda yana nan ya yi yawa a jihohi. Sannan matsaloli da suka faru na 2015 babu fatan irinsu, domin abu ne mai tsoratarwa. Akwai rashin zaman lafiya, amma wannan gwamnatin muna ganin zaman lafiya insha Allah zai dore.
A sunana Lawal Bello Giyade Bayan Giyade, tsohon ɗan jarida. To alhamdulillahi shekaran 2015 a gaskiya 'yan jarida a matsayina nima na tsohon ɗan jarida ban ji daɗin abubuwa da suke aukuwa ba, saboda a wannan lokacin manyanmu ba su son a faɗi me suke ciki a jama'arsu. To kuma shi yasa kowane lokaci 'yan jarida kullum muke cikin haƙuba, a kama mutanen, a taro mutanen, a mankaɗa mutanen. To amma saboda mu muna yi don jama'a, don talakawa, to ba za mu gajiya ba. Muna dai kuma roƙon insha Allah wannan shekara muna ganin shugabanni yanzu adalai za su kiyaye haƙƙin ba ma mu 'yan jarida kaɗai ba, haƙƙin talakawansu.
'Yan Najeriya kenan da bayani kan fannoni daban-daban da suka faru a shekara da ta shige, da kuma yin tsokaci kan sabuwar shekara. Abdul Wahab Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To a jamhuriyar Niger kuma 'yan Shi'a daga Najeriya sun je sun haɗe da 'yan uwansu na Niger a birnin Kwanni, inda suka yi wani zagaye albarkacin maulidi da kuma wasu dalilan da za ku ji a cikin wannan rahoto da wakilinmu Haruna Muhammad Bako ya aiko mana.
Marhaban bika mai makalale, a oyoyo ya mai makalale.
Irin yanda 'yan Shi'a a nan garin birnin Kwanni suka yi tururuwa a ranar yau, waɗansu akan motoci, waɗansu akan babura, yayin da waɗansu suke akan kekuna, waɗansu na ƙasa, maza da mata da tutoci a cikin baƙaƙen kayayyaki da kuma kayan kiɗa irin na soja. Waɗansu sun fito daga tarayyar Najeriya, waɗansu daga waɗansu jahohi na jamhuriyar Nijar, inda ɗaruruwan su suka mamaye tituna a cikin wannan garin na birnin Kwanni. Kuma na tuntuɓi shugaban 'yan Shi'a na nan garin birnin Kwanni domin jin dalilansu na yin wannan zagayen a ranar yau. Ga Malam Usman bin Isa.
Dalilin wannan zagaye namu, mun fito ne sakamakon nuna murnarmu da zagayen watan da aka yi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, da kuma lokaci guda jajanta kama jagoranmu da aka yi Sayyid Ibrahim Yakubu Al-Dabzaki, wanda gwamnatin Buhari ta Najeriya suka kakkashe yan uwa, suka rurrusa masa wuraren ibada. To mu hito kun mu ƙara sanar da duniya, mu ba manuhan mu tashin hankali ba, mu nuna ma al'umma mu mutane ne masu buƙatar haɗin kan al'umman musulmi. Ko ba a lura ba, bakin dai yau ne shi wannan. In Allah da wannan zagaye za mu zagaya duka birnin Kwanni, kuma duk inda ka ga waninmu baka wanda za a gani da ko tsuma balai makami. In ka ga mai makami to ba mu bane, ya zo ne don bata mana suna insha Allah.
Haka shi ma Malam Yusuf daga bangaren 'yan Shi'a na babban birnin Yamai da ya halarci wannan zagayen, ya tofa albarkacin bakinsa ga meda wannan taron a lokacin da muka hiranta da shi a ɗazun nan.
Abin da zan yi karin bayani a nan shi ne cewa wannan zagayen da muke ne ba bakon abu ba ne, wanda al'umma dama ta saba gani kuma duk shekara ana yi.
Suma ɗan shi'a na garin Ilala local government a jihar Sokoto tarayyar Najeriya sun halarci wannan zagayen, kuma shugaban su Malam Muhammadu yayi mana ƙarin bayani game da haka.
Dama wannan zagaye mun shirya shi ne domin girmamawa da kuma darajantawa da nuna matsayi na manzon rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, da nuna ma al'umma matsayin manzon Allah da daraja ce. Sannan kuma muna zagayawa na domin nuna ma al'umma irin ta'addancin da azzalumai suka yi.
Wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake bukukuwan zagayowar ranar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka zalika kuma ƴan shi'ar na ci gaba da nuna alhinin su game da dakatar da shugaban su da aka yi a garin Zaria bayan soja sun tarwatsa gidan shi kuma sun kakkashe waɗansu mabiya bayan su. Haruna Mamman Bako, birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka, daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Ku yi amshi don Annabi Lale, ai amshi don mai makala.
Kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, inda yanzu haka agogonmu ke nuna ƙarfe 10:16, wato ƙarfe 4:16 agogon Najeriya da Niger. Yanzu ga Ibrahim Ka'almasi Garba da shirin amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin amsoshin tambayoyinku, kuma barkamu da shigowa sabuwar shekarar 2016. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Shin ko me ake nufi da maita? Akwai maita a addinin Musulunci? Mai tambaya Isa Ramon Hudu, Haɗeja, jihar Jigawa. Za a kuma ji ansar masu son sanin bambancin tsakanin kwaminisanci da tsarin gurguzu da kuma tsarin jari hujja. Masu tambayar da dama sun hada da Usman Shitu Mahuta, da Haƙilu Rulwanu, da Hassan Muhammad Binanci, da Sama'ila Garbati, da dai sauransu. To bari mu fara da ansar tambayar Isa Ramon Hudu kan maita. Idan malamin na saurare, to ga shugaban majalisar malaman Izala Shiyar Abuja, kuma mai sharhi kan batutuwan zamantakewa sarkin malaman Duguri, Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, zai baka ansa.
To alhamdulillahi, mai tambaya Malam Isa Ramin Hudu, Haɗeja, dake jihar Jigawa. Kamar yadda kai tambaya cewa me ake nufi da maita, to maita dai kamar yadda Bahaushe ya dauka, wani abu ne wanda yake kamar na sirri ko kuma na wani abu wanda yake boyayye, wanda wasu mutane suka keɓe da shi ta yadda idan suna neman cutar da wani ta hanyar wannan sirrin wanda su kaɗai suka sani, to sai su yi amfani da shi wajen janye kurwarsa ko kuma cutar da shi har ma ya kai ga halakar da shi. To amma maitar sai aka kasa ta kashi-kashi. Akwai maita wacce take ta ainihin wato gargajiya, kamar yadda kowa ya ɗauka, idan ka ga mutane waɗanda suke wanda ake zargi da wannan ɗabi'ar ta maita, za ka gansu da wuta, wato ɗaya kenan daga cikin alamominsu. Kuma suna amfani da wasu abubuwa na cutarwa irin kwari kamar su zanzaro da makamantansu, wanda suke cutar da ainihin wanda suke nema su cutar da shi, har ma a ce wane ko mai ya wacce ko mai wane ya danne ko ya kama kurwan wannan da ake zargi, ta hanyar ainihin wato hana shi sukuni har ma ya zamana ya yi ta rashin lafiya, a rasa gano me ke damunsa, sai dai a samu wasu masu magani na gargajiya su gano cewa ai wannan maye ne ya kama shi. Kuma yawancin maitan akan zargi wasu ne, yawanci zaka iske ko tsofaffi marasa galihu ko kuma wata kabila ko kuma wasu dangi daga cikin gari ko unguwa, sai a ce waɗannan su mayu ne. Wannan wani abu ne wanda yake a bangaren gargajiya kenan. Sannan sai aka waye gari an sabunta wannan tsafin ko kuma sihirin ta hanyar zamani, wato abin da ya shafi kungiyoyi na asirrai, ta yadda ake amfani da ƙananan yara ko ai amfani da mata ko ai amfani da wasu wajen ba ma wanda ake nema a cutar da shi ko a sashi a cikin kungiyar ko kuma a kashe shi ko a ainihin salwantar da wani sashi daga cikin rayuwarsa, ta hanyar ba shi nama ko a makarantun yara ko kuma a guraren taruka ko ta hanyar ba da minti ko chocolate da dai makamantansu. To duk waɗannan wasu abubuwa ne waɗanda suke na tsafe-tsafe da kuma asirrai waɗanda mugayen mutane suke amfani da wannan damar tare da mugayen aljanu waɗanda suke cutar da mutane wanda dama tuni an riga an san akwai irin waɗannan ko da a musulunci ne.
Yawa to shi mai tambayar yana kuma sanya san yadda al'amarin yake a addinin musulunci.
To addinin musulunci da farko dai tukunna musulunci bai kawo bayani kai tsaye akan irin waɗannan da muka yi bayanin su waɗanda suke mayu na matsafa ko masu wuta da sauransu ba. Abinda musulunci ya bayani shine ainu wato kambun baka. Shi kambun baka wani abu ne wanda yake kamar haka. Wasu mutane ne a cikin al'umma Allah yake su da wata irin baiwa ko wata irin halitta waɗanda ke idanuwansu cewa misali da sun ta dabba ko garken shanu ko tumaki in abin ya faranta musu rai ya ba su sha'awa in ba su yi addu'a mai kyau ba tana yiwuwa abin ya cutu. Ko kuma idan suka ga amfanin gona ya banya ta yi kyau abin ya ba su sha'awa har suka yi wata magana akai in ba su yi addu'a ba to tana iya yiwuwa abin ya samu cutuwa ko ya lalace. Ko kuma in suka ga mutum ko mace ko namiji waɗanda suka burge su suka ba su sha'awa matukar sun yi wata magana waɗanda ba su yi maganganu waɗanda suke na addu'o'in alkhairi akai ba to yawanci zaka ga abun bisa wannan abin da suke da shi a jikinsu wato za abun zai iya cutuwa. Sannan kuma yawanci su ba wani mutum ne ko kuma wasu mutane waɗanda aka keɓewa cewa su ne mayun ba, a'a wani ma yana da wannan baiwar kuma abin yana jikinsa amma bai san shi yana da wannan ba. Don haka shi yasa ake wa al'amarin bugun ko kuma cinikin goro gaba daya cewa duk mutumin da ya ga wani abin da ya burge shi mutum ne dan uwansa a cikin mutanen kuma mace ce ko namiji yaro ne ko babba dabbobi ne amfanin gona ne wata kaddara ce ko kuma wani mallaka ne to duk wanda ya gani yayi addu'an alkhairi tana yiwa watakila bai san ko shi yana da irin wannan abin ba wanda in ya gani bai yi addu'an kware ba abin zai iya cutuwa. Dan haka shi mai tambaya Malam Isa Ramin Hudu Hadeja abinda musulunci yake magana akai shine wato akwai irin waɗannan mutane waɗanda suke da irin wannan baiwa wanda kuma ba wai yanzu bane tuntuni ne. Sannan kuma a gargajiyance wanda ba addini ba akwai waɗanda suka maida abun tsafi ko kuma shiga wasu kungiyoyi don cutar da wasu mutane ko don mallakan wata dukiya ko don ainihin samun wani matsayi da makamantansu. To duk irin waɗannan suna nan amma addinin musulunci a kullum yana karantar da mu kada a keɓe wata tsohuwa don ba ta da gata ko wani tsoho don bai da gata ko kuma wani mutumin da ake tsoronsa ba a taɓa gani ya cutar da wani ba amma saboda kyashi ko kyama a ce ai wannan maye ne ko waccan mai ya ce ko kuma a ware wata kabila a ce waɗannan kabilun mayu ne. A'a kamar yadda na faɗa akwai waɗanda suke amfani da wasu abubuwa don cutar da al'umma su irin waɗannan matsayinsu daban. Shi kuma musulunci ga abin da ya bayani akai dangane da abin da ya shafi waɗannan ainihin ainu ɗin su kuma suna nan daban. Saboda haka tsarin musulunci na bayani da kuma sani akan maita ko mayu shi daban waɗannan kuma na gargajiya kamar yadda ya bayani su ma su daban amma dukkan su gaba ɗaya a matsayin mutum wanda Allah ya halicce shi ba su da wani tasiri da za su iya cutarwa ko kashewa ko rayawa sai abin da Allah ya so. Wasu bayan Allah sun tafi wani ƙauye to suna dawowa cikin dare kamar karfe 1 na dare a cikin wani rafi ga kwazazzabo na duwatsu da sauransu sai suka hangi irin wancan wutar ta mayu da ake faɗi. To shi wannan mai wutar sai yana bin su tarbacin yana watsewa yana bin waɗannan yaran. To Allah ya sa yaran ba su karaya ba ba su tsorata ba sai su ma suka yiwo kansa suna Allahu Akbar suna gudu suna bin shi. Karshe dai abun yana gudu kamar yadda da zaka ji mutum yana gudu gudun tsira to shi ma haka yi. To kaga abun da nake nufin kawo anan shine yadda da abun ma yakan yi tasiri akan wanda ya yadda shi. Dan haka ko da akwai shi ba mu yi imani da shi cewa ya isa cutar ko ya halaka wani ba. Allah shike kashi shike rayawa kuma babu wani wanda zai tasiri wajen cutar da wani in ba ya samu nasara daga wajen Ubangiji ba. In ko ka tsare dokokin Allah, Allah zai tsare ka daga dukkan sharrin wani wanda ma kake zargi ko maye ne ko wani iri ne shi. Tare da fatan Allah ya tsare mu gaba daya kuma ya ganar da wanda ba su gane ba wajen shiga kungiyoyi don cutar da wasu bayan Allah har ma su salantar da rayuwarsu.
Sai kuma ansar tambayar su Usman Shitu Mahuta da Hakilu Rulwan da Hassan Muhammad Binanci da Sama'ila Garbati da sauransu kan bambancin tsakanin kwaminisanci da gurguzu da kuma jihar hujja. Idan masu tambayar na saurare to mun taɓo irin wannan batu a baya kuma ga abin da ya sauƙaƙa. Da farko dai kalmar kwaminisanci daga kalmar kwaminizm ce ta Turanci wadda ke nufin tsarin gwamnati ko tattalin arziki da zamantakewa wanda ke mallaka ma jama'ar ƙasa dukiya da ikon sarrafa su daidai wa daida ba tare da la'akari da asali ko tasirin gida ko darajar rukuni ba. Tsarin na gwamnatanci dai sabanin tsarin jar hujja ne wanda ke mallaka ma mutum dukiya da ikon sarrafa ta gurgurdan zafin nemarsa. To sai dai duk da haka akan sami attajirai da matalauta a ƙasashen da ke bin tsarin na gwamnatanci kamar yadda kuma akan so daidaita samu a ƙasashen da ke bin tsarin jar hujja. Ma'ana dai can ba a rasa ba mabambantan tsare-tsaren kan a risalan juna bisa ga bukatar rayuwa. To sai dai saboda kama da juna wani sa'in da kyar ake bambanta tsarin gwamnatanci da na gurguzu wato socialism wanda shi kuma ke yunkurin mallaka dukiyar ƙasa ga kowa daidai wa daida. Amma shi tsarin na gurguzu ya fi tsarin gwamnatanci sakin mara ga 'yan kasuwa da ƙwararru. Ƙasashen da ke bin tsarin gwamnatanci a yanzu sun hada da China da Cuba da Laos da Korea ta Arewa da Vietnam. Tsoffin ƙasashen communist waɗanda a yanzu au suna tsaka-tsaki tsakanin gwamnatanci da gurguzu, au suna kwatanta wani abu mai kama da demokradiyya ko tarayya sun hada da Armenia da Azerbaijan da Belarus da Estonia da Georgia da Kazakhstan da Kyrgyzstan da Latvia da Lithuania da Moldova da Russia da Tajikistan da Turkmenistan da Ukraine da Uzbekistan waɗanda duk ɓangarori ne na tsohuwar tarayyar Soviet tuni dai Russia ta zama tarayya. Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ansar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri wanda ya taimaka da ansa da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Caleb da injiniyan mu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau.
A gaida Ibrahim Kalmasi Garba yanzu kuma ga Usman Ahmad Kabara da takaitattun labaran duniya.
To an gaida Halima, akalla mutane biyu sun mutu a Mogadishu babban birnin kasar Somalia lokacin da wani dan kunar bakin wake ta da kansa da bam a wani fitaccen gidan cin abinci mai cike da yan jaridu jami'an gwamnati. A yau Asabar ne dai wakilin murya Amurka ya faɗi cewa abin ya faru ne a gidan abincin da ake kira Village Restaurant da yake kusa da fadar shugaban kasar a Somalia. Maharin ya ta da kansa inda ya sanadiyar mutuwarsa da wani mutum ɗaya. Jam'iyyun adawar ƙasar demokuraɗiyyar Congo sun shirya za su haɗa mako mai zuwa don yanke shawarar ko za su halarci zaben da za a yi na shugaban ƙasa mai zuwa wanda aka tsara yin sa a ranar 20 ga watan Maris mai zuwa. An dai sa wannan zaɓe ne bayan an yi kwaskwarima ga kundin tsarin mulki da ya kashe wa'adin yi biyu na mulki ya kuma ƙara tsawon wa'adin mulki wanda hakan ya ba shugaban ƙasar mai shekaru 70 damar sake tsayawa takara. Ministan harkokin cikin gidan Saudiya ya faɗi cewa an sanar da hukuncin kisa ga mutane 47 da ake zargin su da ayyukan ta'addanci ciki har da wani fitaccen malamin Shi'a mai suna Sheikh Nimr al-Nimr. Wannan malamin na cikin waɗanda suka zama a sahun gaba wajen yin zanga-zangar da ta sanadiyar haifar da guguwar sauya ƙasashen Larabawa wanda aka yi a shekarar 2011. Sai dai ana fargabar kashe malamin Shi'ar na iya haifar da matsala a tsakanin 'yan Shi'ar ta ƙasar Saudiya suke neman daidaito.
Da takaitattun labaran nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai an jima da dare idan Allah ya kai mu, amma ka yi mu sallama da ku ga gaisuwa da fatan alheri da mata ya murna zuwa ga ango Alhaji Bashir Kasim Mahmud da amaryarsa Aisha Abubakar Musa waɗanda ake shirin ɗar ma'arman su gobe Lahadi idan Allah ya gwada mana da misalin ƙarfe 10 na safe a ƴan Dabawa Quarters Helin Wali kofar Dan Agundi dake birnin Kano Najeriya. Allah ya sa a yi taro lahiya a gama lahiya, haka kuma Allah ya bada zaman lahiya da kwanciyar hankali da zuriya ɗaya ba, amin summa amin. Yanzu a madadin Usman Ahmad Kabara wanda ya karanto labaran duniya da wanda ya haɗa mana sauti Mr. Caleb Getachew na injiniyan mu Mr. Martin, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata sai an jima da daddare idan Allah ya nuna mana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.